Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki kike farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Lahadi, 12 ga watan Nuwamban 2023. So bayan an sha labaran duniya, zamu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna. Shirin da aka kirkire shi musamman don mata. Sai dai kuma babu laifi idan maza ma su saurare shi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi yanzu ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'an sojan Amurka guda biyar ne suka mutu a ranar Juma'a a lokacin da jiragen su ya fado a tekun Mediterranean a lokacin da suke ƙara wa jiragen mai kamar yadda suka saba, inji sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a yau Lahadi. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Turai bata bayar da wani ƙarin bayani akan lamarin ko kuma inda abin ya faru ba, amma ta ce haɗarin bai haɗa da wuta mai tsanani ba. Ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda hatsarin ya kashe ba har sai sa'o'i 24 bayan an sanar da 'yan uwansu. Sojojin Amurka sun tura wasu jiragen yaƙi guda biyu da jiragen ruwa da za su taimaka musu da kuma jiragen sama da dama zuwa gabashin tekun Mediterranean tun bayan harin bazata da mayakan Hamas suka kai akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba domin ɗaukar matakin daƙile yaɗuwar rikicin. Jiragen saman sojojin Amurka da na ruwa da ke kusa sun fara bincike cikin gaggawa domin gano tarkacen jirgin, yayin da hukumomi suka ce suna buɗe bincike akan musabbabin faduwar jirgin. An kashe akalla mutane shida a wata takaddama tsakanin sojoji da wasu 'yan bindiga masu biyayya ga gwamnati a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar wasu majiyoyi da dama a yau Lahadi. Lamarin ya faru ne a jiya Asabar da rana a ƙauyen Mugirwa mai tazarar kilomita 15 daga birnin Goma, a cikin wani yanayi da har yanzu ba iya fayyacewa ba. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sakai sunansa ya ce sojojin suna musu ne da mayakan kungiyar ta Wazalendo, lamarin da a ƙarshe ya kai ga musayar wuta. Sun harbi junansu a wannan rashin fahimtar juna, kuma mutane shida sun mutu, kana wasu guda tara sun jikata, inji jami'in tsaron. Wannan tashin hankalin ya biyo bayan aron gama da kungiyar 'yan tawayen M23 a watan da ya gabata, lamarin da ya yanke ɗan zaman lafiya da aka samu tsawon watanni a yankin. An ci gaba da gwamza yaƙi a ƙasa da kuma kai farmaki ta sama a cikin dare a zirin Gaza. An yi wa asibitin Shifa mafi girma a Gaza ƙawanya baki ɗaya, inji daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya yana faɗa da yammacin jiya Asabar. Sojojin Isra'ila sun faɗa a jiya Asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau Lahadi daga asibitin Shifa, inda ake fama da tsananin matsalar jin kai. Za mu ba da duk abin da ake da bukata, inji babban kakakin sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a jiya Asabar. Jarirai biyu ne suka mutu a jiya Asabar, kana wasu da dama suke kan hatsarin rasa rayukansu bayan da mai ya ƙare a cikin injin jeneratun asibitin. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta Wagner sun shiga cikin wata rundunar tsaro ta ƙasar Rasha, inji ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni a kan Ukraine. Da alamar sabon rukunin sojan Rashan zai samu jagorancin Pavel Prigozhin da marigayin Yevgeny Prigozhin, wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani haɗarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da ke auna shugaban na Rasha Vladimir Putin. Bugu da ƙari, rahotanni sun ce mayakan Wagner da ma'aikatan kiwon lafiya sun shiga cikin zaraton rundunar Chechen. Yanzu dai Rasha tana da cikakken iko akan ayyukan kungiyar ta Wagner, a cewar ma'aikatan tsaron Birtaniyar. A ƙarshe, China na shirin gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin Asiya a tsakiyar wannan watan Nuwamba, a cewar rahoton kafar yada labaran kasar Shinwa a yau Lahadi. A tsayin da za a gudanar a lardin Guangdong na kudancin China, zai hada da sojojin kasashen Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand da kuma Vietnam. Kafar labaran China ta Shinwa ta ce a tsayin zai mai da hankali ne akan yaki da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku. A ƙarshe, wani zaki ya tsere daga wani wurin wasa a Italiya a jiya Asabar kuma ya zaga a garin da ke gabar teku. Bidiyon tserewar zakin daga garin Ladispoli mai tazarar kilomita 20 arewa maso yammacin birnin Rome ya nuna shi yana bi titunan garin da babu kowa a kai. Magajin garin birnin Ladispoli ya gargadi mazauna garin da kowa ya saura a cikin gida yayin da zaki ya tsere zuwa cikin gari. A ƙarshe dai an sanya ma zakin magani yayi sanyi aka kama shi kan aka koma da shi wurin wasan.
Madalla Abida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ne gida na dai Allah ya yi mai rasuwa. Wannan sana'an wurin nan yanzu shi na dogara a kai.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabe shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau za mu dora hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. Za mu kuma dora a nazarin da muka faro makon da ya gabata kan yadda mata ke daukar tsufa. Kana mu nazarci abin da ya sa waɗansu lokuta ci gaba da mata ke samu kan zama matsala a gidajen aurensu ko kuma waɗansu lokutan ma ya hana su aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da ci gaban nazarin da muka fara makon da ya gabata kan yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu. Ga abin da baƙin namu na mako ke cewa a kan wannan batu.
Wani cutafiya tsakanin maza da mata wa ya fi tsoron tsufa ne don na haka bangare ba
ya mata ne
ko faɗan sunan shekarunku ba fa yi
ya mata ne
wallahi su ma suna tsoro
to amma dai mata sun fi su tsoro.
Eto gaskiya ne
akwai namiji
tsufa ta ya fi fito ma namiji akan mace
ko amma kuma kaman ya fi gyara su ai don wani lokaci idan suna ƙuruciyar na ba su cika kyau ba
in ce ba idan sun samu zai wannan gashin da menene shi ne zai fa su cika
a to ina san ni na
fara ai ne wannan tsotsewar fatan
wannan gashin
ya sa su tsara shi su cika. Amma kin yake ba ko ban a fuskar dole ba ta ga bayyana dole a ga in ta ta mace dole a gani amma su sun mulke ta da gashi amma dai gaskiya maza sun fa shaccin tsufa akan mata.
Mace ganin sai ma ya gama tsufar da zai je samu kalmar yarinya ce
lokacin da ya dawo amma ya kan ya tsufa amma ya dauka kanshi shi a lokacin ne shekarun shi ya fara yin jinani ya fasan cewa ya tsufa ya sani ba wai zai ce miki bai tsufa ba ko wani abu ki a lokacin ya riga da ya gama maida ki tsohuwa kin tafi kin gama miki amfanin da zaki mishi
amma shi da sauransa
yawa
a lokacin shi ne ga tsufan
sa shi ne ga ba shi a lokacin ma yake cewa shi shine shi fa da miji a tunanin shi ma baya tsufa
to ya fi tsoro
haka ma suke cewa
sun ce ba su
ga yin shi haihuwa
yes ba sa
kuma tunda ana haihuwa
ta mace
to sai ya ga ya
yawa sun dauke ta ita ce mai tsufa
to yanzu daga wani lokaci za mu iya cewa wani shekaru ne a naki tunanin kamata a ce an fara tunanin tsufa
wai to ai ba ki sani ba
su
shekarun nan ba
duk inda ka hango na saman ka sai ka ce ina ka wannan shi wannan shekarun in ka kai su ka gama ka tashi aiki
sai
ka ga cewa
sai ka ga cewa ba wani abu
amma dai ka kai lokacin sai ka ga ba abin da ka kasa ba abin da aka fasa in wuce tirar ce ma kana sa kina dan sa goban kiki sa kwallin kiki sa jama'in ki to kuma me tsufa
shine rugujewa ka sai abun kusantar kabari
to yanzu in kice ma ciwon kafa ne ciwon baya yara ma
suna yi
sai kiransa a wace shekara sai da ni dai yanzu ina ce miki shekara 60 shine tsufa wata kila ina je gurin kika tambaye ni ce miki
kai lokacin kuma in kika
ji sai ka dauki cewa shi yana ba shi dai ba tsufa ba ne 60 din to da gaskiya yanzu fa dan shekarun tsufa a shekara nawa ma mutum ne tsufa idan aka yi duba akan wannan to shi ma kansa ya danganta idan magana ake ta aure a shekara nawa ne tsufan mace bata taba aure ba kin gane in magana ce ta haihuwa a shekara nawa ne mace ta yi tsufa bata taba haihuwa ba ta tsufa ta wuce haihuwa idan aka yi magana ta rayuwa yanayin rayuwa a yaushe tsufan yake
wato yanayin samun miji
wa yanayin samun miji yanzu yarinya 18 19 da za ta samu miji yar 25 ba sauƙaƙe za ta samu miji kamar yar shekara 19 ba nan da nan mazan za su fara cewa wannan ai ta haura kaza ta gama university ta gama makaranta ai wannan ta yi min tsufa ta wuce yanda nake so to haka sai kiga hawa malam Bahaushe ke bai ma san inda zai tsaya ya kira ki tsufuwar ko dattijuwar ba wannan ya kira ki 25 kin tsufa wata ce 30 to wadda ta yi 40 ba ta yi aure ba
kuma ba ta yi aure ba
haka ba aure ba yawwa in kika dauko maganar haihuwa wannan sai a ce to ya danganta da harkar lafiya shekaru kaza ne mace ta zufa ba ta haihu amma Allah ba yanda baya ikon wanda ta kai 60 ma ta haihu kuma to har 70 kuma an zauna lafiya tare ne danta saboda haka shi maganar kowa kika tare yanzu kika tambaye shi yaushe ne mace ta tsufa zai baki shekara daban kowa da yanda ya fahimci nasa ya dauna sa yanayin kuma kamar yanda rayuwa take yanayi yakan kawo tsufa da wuri yanzu furfura in kika ce ita za ta baki shaidar su ina da kanne da yawa da suka yi furfura ni ba ni da ko daya haka rayuwar ta zama ina da kanne maza da ba su kai sun ka wani ma bai aure ba amma ya cika da furfura gemu ya tsaye da gemu ya tara furfura a gashin sa ko ina akwai yar uwata tana nan kanta cike yake da furfura na girme ta ba sa'a ta bace saboda haka furfura in ka dauke ta ita za ta ga maka tsufa wata rana za ta kai ka ta baro saboda yanzu zai yi wahala sali zan yi miki akwai tsofaffin da suna nan ba sa sa tabaro ba sa rike sanda suna hidimar su kaka ta tara su amma kafin ta rasu ta yi tsufan da daukan ta ake yi amma daga sanda ta fara wannan a dauke ta zuwa kamar ciwo ne ya faru ya sa ta zama amma ɗan watanni kaɗan kafin sanan tana gaya min ta ce min ni na yi lafiyayyen tsufa ta ce ba ni da matsala ba na ciwon ido ban manta kowa ba ban rasa ci gaba ban rasa ɗanɗano ba ta ce min yanzu ko haɗuwa ta yi da sa'o'inta ana kiran sallah zurab za ta miƙe tsaye ta sallah su ko sai waccan a zaune waccan a zaune saboda haka ita a lokacin tana faɗa kawai dai da ina kallon ku ne zan ce na tsufa
haka wato a rushin ta
amma a yanzu ina ne ba na jiya ta a don ƙwarinta da komai tana abubuwan ta ce yanzu na zauna da kawai na zurab zan miƙe in tashi in yi alwala ta in sallah ta a tsaye
to yanzu me yafi takurawa mace bin shekaru
ido da bakin mutane wannan magana ta tsufa kika yanzu fa kowa kika jira shi mama wani goto
ba ki yi abu ba ya ce ni haka
wani ma sai ya mai har zari ma da sa miji jima ko sa baban ki bane amma har zari suke da an fara magana sai mama ba haka ba to mama sanni da zuwa mama kaza in kika kalli mutum zai kiga ta ina na zama
ta kan ci ya
wallahi to amma wai shi ya mai da abin da mata yake daga musu hankali irin wannan
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yayin da shekarun baya matan da ba su da ilimin boko ke fuskantar kalubalen samun aure a yau zamani ya kawo inda mata da dama suka ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa banda ilimi akwai mata da dama da suka yi fice a fannonin kasuwanci da waɗansu fannonin rayuwa sai dai kash maimakon wannan ya zame musu alheri sai ya zama sanadin gaza samun maza ga waɗansu mata da dama ko menene dalili ga abin da manazarta ke cewa
generally rayuwar gaba'i ba a yin sa babu daga abin da ya kama abinci wajen zama lafiya wannan wani abu ne wanda dole duka da kuri yake yin shi kuma ita mace da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani neman sa da samun sa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan nayi aure ta kai ƴaƴa na za su shi makan da yi san rashin lafiya duk wannan abubuwa na tsare-tsare suna cikin lissafin shi so kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karu aka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke nauyi ba to ba magana ce ta san abin duniya ba magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar aji a rayuwa
to na dawo kanki malama Fatima kai magana daga mata nan suna da abin hannunsu sai su ce ni na amince in ka amince yana so tana so amma sai ce a'a ba ni da kuɗin da zan rike ki ba na so ni zan ci da ke ni zan tukatar da ke ni zan baki muhalli kuma kila a wannan lokacin shi kuɗin shi bai taka kara ya karya ba ita kuwa tana da kuɗi zai ta ce da ni da abin da na mallaka za ka mun zama daya a zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma fadi kawai yake
akwai mazan da suke da hakan sai ne haka za su ce su ba su san mace to musu ko mai sai da kuwa ta ci su sami in gwamnati ce kaje da ba su san rini ya shigo akwai wani abu da ka lokacin da ka bari wani yake ba abu to daga lokacin rini ya shigo ko a zamantakewar aure kun mace da ta cika yawan tambayar mijin ta sami rini yana shiga tsakanin
su
haka zalika duk namijin da in cika sha wa matar shi ido akan abin da take da shi rini yana shiga
tsakanin
shi ya sa yi ba a ce dole ba amma yana da amfani da muhimmanci a ce both of you kana da abin yi ni kina da abin yi kai kana da abin yi bukata ta yi wa kaina bukata da ta zama wacce ta wuce sai kai mun kai mun kaman ci da su facewa da tsoron
to gare ki malama Ummul Khairi a matsayin ki ne bai wa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma mai sasanta tsakanin har yanzu akan wannan batu zaki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure kuma san haƙoƙinta a matsayin ta na mata aure ita duk kuɗi bai dane ta ba in ta dora shi ma zai iya arziki daga jikinta amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan matan akwai dalili
eh to kamar gumi fada bai za ki ji maza suna yawan fadan cewa karka yadda ka auri mata da tafi ka kudi zai zama ne ita ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba kin ga mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka dan ji yana tsoron kanki fi shi arziki ya zama da bai isa da shi ba yana tsoron kanki fi shi kudi ya zama da shi ba zai iya kafa doka a ba amma kuma misconception ne ko zance rashin fahimta ne kawai domin abinda mace ta mallaka baya hana ta bin dokokin aure ko yin biyayyar aure kawai dai ya danganci wace irin mace kadai ma menene upbringing din ta ma'ana wace irin canji ta samu
haka
kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki
haka
shi ne yake determine ki ga ayaya ne zaman auren zai kasance ko da kuwa ce kai din ne ka fita samu ba ita ce ta samu
Malama Fatima akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa mata waɗanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa akan su duk abin da zuciya su raya musu ba sa saba mata banda haka kuma su irin waɗannan matan idan suna yi suna yi idan ba sa yi ba sa yi ma'ana ba su yadda da munafurci ba
eh akwai wasu mutanen yawanci za ku ga musamman mace tana da wannan abin sai mace ce kuma in na faɗa za su san ya haka ne kuma wanda aka tara mata da yawa haka ne nace ba ta cire ta akan abin da ta ci su nace in ta ce tana son ka ko ba ka da komai za su zauna da kai za su sha wahalan duk da za su sha domin su haɗu ku rufa wa junan ku asiri ba tare da tana hangen wani abu ba sai da matan yanzu sun canza maganin gaskiya matan yanzu sun canza ba komai ne ya canza matan yanzu ba irin duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan
wato fitattu
sani da suka yi fice fitattu to yanda suke rayuwa a TV muke kallo muna kallon kamar rayuwar ma a gaskiyan haka ne while ba da su bane ba mutane ba sa tantance team ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi to abin da muke dauka sai muke kai fayanci tun tun da sun yi fice
sai muke ganin duk abin da suke yi kaman gaskiya ne wai kuma ba gaskiya bane ba to alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi suna na akan tafarsu na gaskiya akan in suka ce suna yi babu wani abu da suke canja miki idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki in suka tara mata kashi 100 to maybe kashi 80 duk za su ga suna wancan layin
haka
suna bin irin wannan
So, ma da lashirin kallabi kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da kallabinmu ta mako da aka fi sani da mai fura aljanna a nan Amurka, wanda ta ci gaba da bayani akan yadda take gudanar da wannan sana'a tata a birnin New York.
Akwai wuri da muka ce kitchen ne na haya. Da yake in zan yi wurin wudin nake zuwa ni kuma kowane wata shida suna zuwa su yan binciken lafiyar mutane na abinci suna zuwa su zo su saya su gan yanda kake yi
to insha Allah ke kina zuwa wannan kitchen din da kike hayan gefe ne ko kuma ke kina da shagon ki na kanki
ina zuwa kitchen ne kuma wurin ne nayi ba ina zo ba ni da kai na ce sai ruwa ba ana order ne
kafin a order sai kije ki ko kuma sai an yi order kike yi ko kuma akwai ranakun da kike mutane da sun san ranakun da za su zo su karbi fura
ina da kaman yan so haka in sun order ne ya dace da in zan yi
tana daidai lokacin da kike
shin yi kaman in so 5 ne in 6 ne shi in yi supply musu amma akwai kuma wanda nake yi da ba dama ba shi kuma akwai mutane da ke fitowa Pennsylvania Philadelphia wuri dai da dama wadansu ma su suna order ne in an yi she su bar a zo a doki a post musu
to ke kikan yi kamar irin waɗanda akan yi ba da ba dama din nan ba su waɗannan kina yin irin wannan ki aje a gida kina da wurin kamar akwatin sanyi da kike tattara su ne ko kuma dan na san akwai waɗansu lokutan da ba shiri mutane ba sa baki dogon order kawai za su zo su ce ina kike ne ina son fura kaza
haka nan ne muna yi kowane alamis ina yin wannan saboda akwai wata ƴar uwana da take karban wani tana zuwa da shi masallaci tana sai ruwa shi yasa kowane alamin sun nayi kamin alamin sun nan ya kai insha Allah ina samun order shi yasa ina yi fiya ga wanda aka order saboda nayi saurashin zuba cikin freezer don akwai masu fitowa nisa kai tsaye kamar yadda kika fadi ga kana zaune shi su kira suna son hura to me shi ya fito nisa yin huran kuma ba abin da zai take ni kaman awa daya ko awa biyu bane yana dokan lokaci shi yasa ina da shi na zuba cikin freezer me shi kira shi Idris Edoki
to na san dai jama'a kasan nan tana da wahala ba kamar yadda mutane suke tsammani a gida ba suna ganin kamar duk wanda yake Amurka nan jin daɗi ne yake na ba su san aiki ne tukuru ba to ga wanda mace da ta samu shigowa kasan nan kuma tana fama da faɗi tashi tana tunanin yin sana'a wace shawara za ki bata
insha Allah wanga kasa dai kasa ne mai albarka din wanda ke cikin kasan ga yace ba zai yi aiki ba shi ne bai so yayi ba amma ko duk wani da sana'an da kika sani in ko sai kika iya soyawa in ma sa kika iya soyawa in da kuwa ma kika iya duk wani abin da kika iya kina yi unguwan da kike nan duka akwai mutanen mu akwai mutanen Afirka ko ina an dai ba za ki rena abin da za ki samu ba ko masallatayya juma'a masu abinci kowanne masallaci daga New York kun munga in kin je ran juma'a zaki je ki ga abubuwa na ban mamaki
kamar yadda ake zuwa gefen masallaci a gida nan ma mutane sai suka kawo kayan ciki da a wajen masallaci
ba abinda ba za ki samu ba
to
kayan miya kayan kuka busheshen kubewa busheshen kifi duk wani abin da kike nema da kayan daddawa duka kin same shi a America
a bakin masallaci ranar juma'a
insha Allah
to Hajiya Fura Aljanna kina da iyali yaya nawa kike da su kuma ina suke halin yanzu
insha Allah ina da yara hudu maza biyu gida na haifi yaran kamin in zo garin ga da baban su ya kawo ni kuma nazo na haifu biyu na maza to insha Allah ni da uku kenan sauran daya yana gida shi babban
yanzu ya zaki bayyana fa'idar wannan sana'a a rayuwarki ko kuma iyalinki
insha Allah a shede mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah don wannan sana'an nan shi kada yanzu na dogara a kai domin mai gida na dai ba shi Allah ya yi mai rasuwa
Allah ya ji kan
wannan amin wannan sana'an huran nan yanzu shi na dogara a kai saboda da aiki da nake yi da na fara nake nan saboda ban ji dadin jiki na ba wannan aiki na bar shi tun in ce wurin shekara wurin 12 kenan ko 13 da na bar wannan aiki huran nan ne muke yi muna dabara mai gida na taimakawa lokacin ma yaran na gida ni da shi ne ina yi yana taimaka mini muna taimaka ma juna muna rufa ma juna asiri sai Allah ya zo ya yi halin shi sai saura ni da yaran to yanzu yaran ne ke taimaka mini kuma Allah na rufa mana asiri akan haka don yara biyun duka na aiki guda dai karamin ciki ke su kuma suna taimakawa gurgudun ta sa duk wata da ta shigo katare na wani abin da take da shi da Allah ya ba ta sana'a na hannu in ta tashi ta saya da kadan kadan Allah zai taimaka kuma waɗanda ke shigowa kasu dauki da shigowanka don an ce akwai arzikin nan kana ganin da shigowanka kai arzikin nan kake so gaba da shiga hannunka gaba da shi Allah an munka kwatar da hankalinmu da kadan za mu kai inda muke so inda babu musammanin za mu kai ba
kuma da labarin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna Najeriya da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azzu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
Masuraro da hakali kuma zamu nadi ta burmar shirin yakin yin mu na wannan yau. Sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah ya kai mu zuwa su abokan aikin shirin mu na safi. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labarai. Ke wacce ta shirya kuma ta bada izini ina wa Mai da kuma wanda ya kula mu da na'ura. Ni Aisha Mu'azzu ce cewa asubahi.